بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمد الداعي إلى جناته ورضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wunin mitarin alkhairi da albarka na asabar daren lahadi 7 da watan 1 watan almuharram hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina shekara 1446 wanda ya dace da 13 da watan 7 miladiya 2024 idan tarihi ya inganta bisa kaddarawar Allah da kuma yardarsa subhanahu wa ta'ala bayan dogon lokaci da muka doka na hutu tun hutun ramadana sai kuma yau Allah ya kaddari za mu soma karatutukan da muke gabatarwa a mako guda hudu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mun yi iftitahi a sa'a muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shekara da ta gabata Ubangiji ya gafarta mana kurakuranmu wannan kuma shekarar da muka shiga muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu akan aikata ayyuka na alkhairi ya kuma sanya mu zamanto masu ikhlasi cikin abin da muke gabatarwa muna ƙara tawassali da sunayen Allah Al-Hayyu Al-Qayyum wannan wata na Al-Muharram ɗaya daga cikin watanni masu tarin alhurma da muke ciki Allah ya taimake mu akan tsayuwa bisa manhajin Al-Kitabu was Sunna da ma sauran watanni baki daya ina wa ɗan uwa gaba daya barka da dawowa karatu da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta mu da tsabati da ikhlasi da kuma haƙuri da juriya a cikin wannan aiki muna roƙon Allah ya tsare mu da duk abin da yake dange na riya ko nuna ayyukan da za mu yi don a ce mun yi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan wannan manhajin har zuwa mutuwa yau mun buɗa karatunmu na Umdatul Ahkam in Allah ya yarda gobe kuma insha Allah za mu soma karatun wato na risala matnun risala ta al-qirawani insha Allah a guzudin al-qirawani a masallacin al-nur da yake primary classes GB litinin karatun adda'u wad dawa a masallacin al-furqan da yake gidan al-haji sani gata kuma ranar talata har yau za mu haɗe da ku a wannan masallacin na darul hadith domin tafsirin alqur'ani mai girma muna bacin Allah ya datar da mu darasi na 42 za mu tashi da yardar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan littafin namu na Umdatul Ahkam wanda ke littafi ne qayyim ya tattaro muna hadisan hukunce-hukunce wanda muna nan cikin kitabul buyu' babin kasuwanci kuma za mu tashi babi na 13 a cikin wannan littafi babu salami babi wanda ya zo ya muna bayani akan abin da ya shafi jinkirta mutum ya ba da kudinsa kuma a jinkirta kaya ta san musulunci addini ne mai tsari akwai tsarin na ka ba da kudi a aje kaya za mu zo mu karanta abin da yake daidai a cikinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu malace babu salami idan aka ce assalamu idan malami suka ce ta'jilu thamani wa ta'jilu almuthmin shine ka jinkirta bayar da kudinka sannan kuma a jinkirta baka kaya ka bada kudinka a jinkirta baka kaya, wannan baya daga cikin bangare na nariya, sannan kuma daga cikin abin da musulunci ya bayani na kasuwanci. Me yasa musulunci yake kokarin jan hankalin ƴan uwa akan kasuwanci? Inji ba suka ce saboda lallai kamar haka. Dalili na fari na daga cikin abin da rayuwar ɗan annabi Adam ta tsayu a kai zai iya mutuwa a kai su ne kuɗi. Ɗan annabi Adam zai iya mutuwa akan kuɗi. To kuma duk abin da zai kawo salwantar rayuwa, musulunci yana ƙoƙarin saita wannan abin domin baya buƙatarsa. Ina fatar mun fahimta. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Malati al-hadisu sadis wa sittuna ba'da al-mi'ataini, hadisi na 266 an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, daga Abdullah dan Abbas Allah ya ƙara masa yarda, Allah ya ƙara musu yarda. Abdullah sahabin annabi ne, kuma al-Abbas sahabin annabi Muhammad ne. Qala yake cewa قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من ذن الله صلى الله عليه وسلم يازو أغرم مدينة مهاجر دنجودين هجرة يايو قدين هجرة زو أغرم مدينة وهم يسلفون في الثمار لغة تند صلى الله عليه وسلم يازو أغرم مدينة سيترد متانا مدينة سنا باير دباشي a cikin ƴaƴan itacen abinda suka noma. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar da su suna bayar da kudin kabanin watan abun noman ya kai. Wannan mutanen Madina suna yi kasantuwarsu manoma. Wannan yana ƙara karantar da mu cewa ashe akwai albarka da alkhairi a cikin noma. Akwai alkharrai da albarkoki wa'inda ba sa kilguwa da Ubangiji ya sanya a cikin noma. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala in kana bibiyar Alkur'ani mai girma a hurare da dama yana dangana arziki da ƙasa da kuma sama. Wa fis sama'i rizqukum in ji Allah, a cikin sama ne arzikinku yake ta hanyar Allah ya zubo da ruwa, ita kuma ƙasan ta fitar da tsirrai, wanda ba yadda za a yi ɗan annabi Adam ya rayu baci maka. To sai mutanen Madina suna noma, kuma yana karantar da mu cewa bai kamata mutum ya zauna bai da abin da ya dogara da shi na sana'a ba. Yana daga cikin kuskuren rayuwa da in ka yarda ka zauna a hakan har a wajen Allah kai mai laifi ne ka zauna baka da sana'a. Kuskure ne a rayuwa, Allah bai yarda ba kai ka zamanto dan wanke 10 ka sa 5. Ubangi subhanahu wa ta'ala ya yassare mu kowane dan annabi Adam hanyar ya taya nema. Ina fatar mun fahimta. Abdullah yake cewa wa hum yuslifuna fi thimari, su suna jinkirta bayar da ƴaƴan itace kuma bayan an ba su kuɗin. As-sanata was-sanataini was-thalasa, tsawon shekara ɗaya, shekara biyu, shekara uku. Fa qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yace da su, man aslafa, duk wanda ya bada kuɗinsa ba a ba sa kaya ba, fi shay'in, a cikin wani abu, dabino dabino ne ko zabib ko sha'ir ko alkama ko ma miye zaka bayar da kuɗinka dan a baka shi, to annabi ce fal yuslif fi kailin ma'lum, kuyi ya bayar da kuɗin a yarjejjeniya ta abun awo sananne, ma'ana a san kimar abin da za a baka. Ka bada jika 100 da zimarwa na je kai noma, idan ka ida to ka bani hatsi. Tuna yanzu kai baka da kuɗi, nina da kuɗin, misali ko abokane guda biyu ne, gudan na da hali guda bai da hali guda, manomi ne, sai ka ba sa kuɗi dan ya je yayi kasuwanci, idan ya je yayi noma. To manzon Allah ce in za ku yi to ku akiya kance buhu nawa za a baka na hatsin, kada kai ka bada kuɗin baka san abin da za a baka ba. ina badar muku fahimta a cikin bayar da kudin akwai taimakakkeniya kuma daman ai musulunci na kira zuwa ga mu zamanto masu taimakar juna wa ta'awanu alal birri wattaqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan Allah sai ku taimaki juna akan abin da yake nagartaccen aiki da kuma jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to kaga ashe taimaka ma taimakakkeniya ce zakai kai baka da damar ka je kai noma shi kuma bai da halin kudin to sai ka ba sa ya je yayi noman to idan an tare kai ka san nawa ne kayan ka a jiki sai ce wa waznin ma'lum abun alkai aka ce alkai duk abin da ake dorawa na sakeli na sakeli to shi zaka auna shine alkai alwazn kuma duk abin da ake dora yaunin abu a gano gram yaunin sa yana gram nan ko kilo nawa ila ajalin ma'lum kuma zuwa lokaci takaitacce sananne ma'ana na baka jika 100 da zimmar ka je kai noma shekara mai zawwa zaka bani buhu 10 na gero na hatsi to haka manzon Allah ya karantar amma ka bayar ba san yaushe za a mayar ba bai yi ba ka bayar ba san nawa ne naka a cikin bai yi ba ina fatar mun fahimta jama'a mun bayyana karatun to miye hikimar da manzon Allah yace ai wannan abun masaka ce hikima wallahu ta'ala alam shine saboda a kare kowanne daga ciki saboda kada abun ya fita cikin ya zamanto akwai gurur akwai rudu a ciki idan misalin ka bada jika 100 sai ka bashi jika 100 sai yace mana 5 zai baka wala Allah sai kasance manannan 5 basu kai kudin ba basu kai kudin abun ka ba to kaga ko kuma sun haura sai zamanto akwai cutarwa a ciki ina batar ba san ko ban fice karatun ba mun bai ci karatun wannan tsarin na kasuwancin ba laifin a ciki wannan ba laifi a ciki sai manzo sallan ya yassare wa sahabbai ridwanullahi ta'ala alaihim illa dai abinda mutum zai iyakanci zai lura akai shi da abu guda uku na farin ka san kimar abinda za a baka kimar abinda za a baka nabi kuma lokaci sada kuma na uku ya zamanto wannan kudin a inda akai yarjejeniya anan za a baka su eh anan za a baka a kashkin nan za a mika maka wannan kudin sannan kuma abin na hudu ya zamanto yi akan shi wanda aka baiwa kudin to zai mayar da wannan kayan a lokacin da aka cika wannan alkawalin Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai babi na 14 shine babu shuruti fil bai'i babi wanda yazo yayi mana karatu ya ilmantar da mu akan sharudda game da sha'anin kasuwanci me ya dace ka sanya na sharadi a lokacin da aka zo yin kasuwanci kasancewar almuslimuna inda shurutihim illa shartan ahalla halalan aw harrama harama wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam cewa musulmai suna akan abin da suka shar'anta duk abun da kuka yi sharadi a kansa to manzo Allah ya ce a tabbata akan wannan sharadin kada a kauce kun yi sharadi da mutun cewa wani zimin aiki kaza zan biya ka kaza sharadi ne ga iya abun da zai maka na aikin ga iya abun da zai baka kada kai kara kuma kai ka kara kai ma sai in ihsani min babul ihsani wannan babul aiki ina batar muku fahimta almuslimuna inda shurutihim amma duk sharadin da ya zamanto ya halatar da haramun to ya halatar da abin da yake haramun wannan sharadin ba amfani da shi malaka alhadisu sabi'u 60 ba'da al-mi'atayn hadisi na 267 an aisha radiyallahu anha daga aisha matar ma'aiki Allah ya kara mata yarda qalat tace ja'atni bariratu faqalat barira tazo min wace ce bariran nan wata mai aiki ce a gidan shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wanda hadisai da dama sun ambaci sunan ita wannan baiwar Allah tana khidma wa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mata shirci har ta mutu ba za ta saki yin ciyon ciki ba tana hidima tana zama gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam take cewa katabtu ahli ala tis'i awaqin tace wa Aisha bayan ta zo gunta take tana zauwa tana aikace a gidan annabin Allah kuma a gidan tauraruwar gidan kowa ya sani Aisha ce Allah ya kara mata yarda tace barira ta zo min sai take cewa da ni katabtu ahli ala tis'i awaqin ni wa'inda suke da suke da ni ma'ana wanda suke bautar da ni wanda suke nike baiwa gare su sun yi agace almukataba shine ka fanshi kanka sun nemi na fanshi kaina da ukiya guda tara wa'inda nike bauta a hannunsu sun nemi da na fanshi kaina da ukiya guda tara kusan musulunci ya karanta da mu cewa mutum zai iya fanshi kansa a matsayinsa na bawa wanda tarihi asar sun nuna hakan bal ma daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai juwairiya bintul haris ta zo gun sallallahu alaihi wasallam take cewa babana shine hakimin gari kaza mutum ne wani da abun hannunsa an zo gasu tabadil mustalaq lokacin da aka dawo aka mutu a matsayin kuyanga a matsayin fursunonin yaki sai aka raba ganimar sai ta shiga hannun wani sahabi sai ga baya da bukata da ita abinda yake bukata kudi ne ba mace ba sai ya nemi ta fanshi kanta dan ta zama diya ita kuma bata da kudin bata da kudala sai ta ga to yanzu gunwa za ta je sai ta kalli dabi'a da kuma nagarta da shugabanci na sallallahu alaihi wasallam sai ta je gunsa tace ya rasulullah ga abin da ya faru wanda na fado a hannunsa baya da bukata ta kudi yake bukata kuma ga abin da ya dora a kaina na fanshi kansa ko karanta min kudin na biya sadan na zamanto a hurra mai cikakken inci inna koma garinmu na mai do maka kudinka jin wannan sai manzo sai ya ce to yar wane ce kenan ko to kaga akwai bukatar ayi da'awa anan kadibi manzo sallallahu alaihi jabir manzo ka ce gabaɗaya auren da manzon Allah ya ba auren da annabi dan shawo kansa duka yana da dan maslaha ta addinin Allah duka auren da annabi yayi ba dan bukatuwar rayuwarsa bane yayi wa addinin Allah yayi wa ya sadaukar da rashi gabaɗaya wa addinin Allah subhanahu wataala sai ka ga dama ta yayi ma musulunci hidima sai ce ba mai hi da sharadi zan fanshe ki zan ba da kudin ki fanshi kanki amma wannan kudin ya zamanto sadakin ki tace lama ni amizi hana ta yarda akai aure ta bai annabin ya bada kudin ta fanshi kanta ta zamanto diya kuma manzon Allah ya aure ta sai zamanto kudin fansa ta shine sadakin ta sai mahaifinta yaji labari sai yazo Madina wajen sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaya a gidan annabi aka nuna masa suka zo sai ni ne wane mahaifin wanci kuma ga abin da ya faru ga abin da naji labari na zo ne dan ka gaya min wani abu da kake tashi ai kake bukata na baka dan na tafi da diyata ma'aikin Allah ya ce da shi sallallahu alaihi wasallam idan ta yarda za ta rayu da ni to za ka haƙura idan kuma ta yarda za ta bi ko ta koma can garin ku ba matsala ni kuma ban bukatar komi gare ka aka kira yo juwairiya wannan waye tace mahaifina ne aka tarbe sa ga sarkin addini kenan ko sallallahu alaihi wasallam amma fa a wannan lokacin ba musulmi bane aka tarbe sa aka yi masa goma ta arziki a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki ji fa ga abinda mijinki ya faɗa idan kina bukatar zama da shi baba zai hakura ya koma can ci da danginsa su ci gaba da rayuwa amma kuma idan kina son tafiya to kuma bai bukatar komi gare sa tace wallahi ta zabi zama gidan manzon Allah ai ba wata mace a duniya da take da natsuwa da hankali ta shigo gidan annabi ta fita babu shi haka dai baban ya hakura to akwai danginta da aka kawo a cikin wannan yakin kuma an raba su a matsayin ganima sun zamanto kuyangu a hannun wasu sai su habi su ga ashe wannan dangin matar annabi ne ko to kuma bai kamata ta suna bautar da dangin matar annabi ba sai suka intar da su wannan abun ya sanya shi kuma babanta sai ya dawo da shi da garin gaba ɗaya kam suka zo gun annabi suka ce ya manzon Allah mu fa yanzu musulunci ba zarku kade ba za a yi mu ma ƴan gida ne a ciki ashhadu an la ilaha illa Allah wa an ashhadu annaka rasulullah asun saka musulunci kaga hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin yin abu kenan ko to wannan shine al mukataba sai a samu mutum kudi dan ya fanshi kansa to ga barira ita ma masu ita sun neme ta fanshi kanta akan ukiya guda tara suka ce fi kulli amin uqiyatin a duk shekara ta kawo uqiya za ta yi shekara nawa kenan shekara ta duk shekara uqiya duk shekara uqiya duk shekara uqiya tace fa ini yake Aisha na zo neman taimakon ki ne ki taimaka min fa qultu sai Aisha ta ce sai na ce in ahabba ahluki an a'uddaha lahum wa wala'uki li fa'altu tace idan masu ke sun yarda suna bukata suna so to zan biye wannan kudin gaba daya a zama daya a lokaci guda kuma kudin jimilla baki daya amma da sharadi ya zamanto alwala wala in ki ya koma a kaina ni ne ga tasrifi a kanki fa'altu zan aikata zan ba da kudin amma ki je ki gaya musu abun da na faɗa jama'a wannan yana karantar da mu bai inji malamai ka duka yarda a samu bawan Allah musulmi yana cikin damuwa da bukata da kunci na halin rayuwa yazo gunka neman taimako kuma kana da hanyar taimaka sai ka taimaka masa wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi Allah yana taimakon bawa ne daga lokacin da bawan ya zamanto yana taimaka ma ƴan uwansa musulmi jin wannan kawai sai Aisha take cewa in har sun yarda zan biya kudin ki dawo a wajena sai ta je wajensu fa zahabat bayratu ila ahliha sai ta je gun masu ita suke da mulki suke da watan mallakarta fa qalat lahum sai ta ce da su fa abau alaiha sai suka kiya suka ce in dai ba muke da wala'i ba ke da jibintan lamarinki mu saboda qadiyya ta gado idan aka ce alwala jama'a shine an-nusra taimako ya zamanto cire abin nan cire igiyar bauta akan mutum tana a hannunsa ni ke da damar in ce na in tadda kai har abada shine alwala sai take cewa da naje sai suka kiya fa abau sai suka kiya fa ja'at min indihim sai ta dawo daga wajensu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun annabin Allah yana zaune a lokacin da ta dawo a gidan Aisha fa qalat sai ta ce da Aisha inni aradtu zalika alaihim ni fa naje na fada musu abin da kika gayi min na bijirar musu da watayinki cewa zaki biye kudin amma kuma zai dawo zan dawo karkashinki fa abau sai suka kiya illa ayyakuna lahumul wala sai in watan wala'in yana a hannunsu ya kasance watan ai in tarwatana a hannunsu فأخبرت عائشة رسول النبي صلى الله عليه وسلم جن ونن سي عائشة تغغا ودفجين ينكرات ونن شرعن بي كما تبع شرعن تاسا تبرع جي أيوي آيا كما تأكرن تد متاني كراتو فقالت تركي تيوى تبع ومنزا الله لابالي صلى الله عليه وسلم أبن دي فارو تيوى كاجي دم كريتا فقالت سي منزا الله يكي تيوى خذيها كرنيتا a yadda suka tsara washtariti lahumul wala'a ki shar'anta ki bar musu wannan wala'in wannan jibintar fa innamal wala'u liman a'taqa annabin Allah yake cewa tabbas taimako da kuma intarwa ta ƙarshe tana a hannu wanda ya intar da kai ma'ana su sun nemi da su ba intar da ke suka yi ba haka suka ce je na intar da ke a mukataba ce yana da bambanci da intarwa shi fa intarwa ba a bukatar sai mutum ya ba da kudala idan kana da bawa sai kace ka intar da shi to bai ba kodala ne fa ya zaman to dane kamar kowa amma idan nace a'a kawo wani abu ka fanshi kanka kaga ba ni bane na intar da kai kai ne gami ka fanshi kanka ku ba ji karatun ko abin ya da bambanci da juna to annabi ke cewa innamal wala'u liman a'taqa wanda ya intar da bawa shike da ke da watan wala'i shike da nusra ta wannan bawan fa fa'alat aisha sai aisha ta aikata abin da manzon Allah ya fada ta bada kudin summa qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi fin nasi a cikin mutane annabin Allah ya fito daga gida ya zo masallaci ya shiga cikin al'umma fa hamidallaha sai manzon Allah ya gode wa Allah wa asna alaihi kuma yayi ma Allah kiraji idan alhamdu gamu da asana to kalmar alhamdulillah doka ashukur shi kuma asana sai doki kirari ina fatar mu fahimta shi abinda kirari kuma shi ne yabo yayi bi Allah subhanahu wataala ma'anar kirari shine kaimi mutum ko don aka yi ma kirari ai ana yaban dabi'unsa ne da halayensa daga fa asna wa asna alaihi sai yawa Allah godiya domin Allah ya cancanta a gode masa kuma a yabe sa thumma qala sai manzon Allah yace amma ba'du bayan haka fama balu rijalin yashtarituna shurutan lis fi kitabillah me yasa wasu mutane suke shar'anta wasu sharuɗan da ba sa cikin littafin Allah me yasa wasu mutane suke shar'anta wasu sharuɗa wanda wannan shardin baya a cikin littafin Allah ai misalin wannan misalin sa mutum ne zai saida maka gona sai ce to nayi ga zan saida maka gona amma da sharadin sai ka aura min kaunarka malaman fiqhu sun yi man sabani akan wannan masalar ya hukuncin wannan sharadin yake zamu zo akan sa ku tuna mi zan saida maka gida amma da sharadin sai ka bar ni nayi wata ɗaya ko wata biyu a cikin sa duk zamu zo akai mu tattauna shin ya halitta wannan sharadin domin shi ma sharadi ne zan saida maka salula amma sai ta yi sati a wajena sannan in mayar maka da ita zan saida maka mashin sai na saye wani kafin na baka shi ma wannan duka wannan sharuɗan ya suke a musulunci alace fama balar rijalin me ya samu wasu mutane yashtariquna shurutan laysat fi kitabillah da suke sharɗa sharɗan da ba sa cikin littafin Allah man kana min shartin laysa fi kitabillah fa huwa fatil duk shar'in da aka kulla wanda wannan shar'in baya cikin littafin Allah to wannan kasuwancin ya roshi gaba daya shar'in rosashe ne baki daya wa in kana mi'ata shartin ko da ko sun ke shar'i guda 100 duk abun da aka kulla in dai bai dace da littafin Allah ba ya ci karo da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sharadin lalatacce ne kamar mutum ne ce zai sala maka shago amma da sharadin fa ga abinda zaka sayar ya hukari take zamu zo mu tattauna a kai sai ce qada'ullahi ahqu hukuncin Allah shine yafi cancantar azantar hukuncin Allah shine yafi cancantar zartarwa wa sharqullahi awsabu sannan kuma sharadin Allah shine ingantacce duk abinda ba na Allah bane to watan bai tabbata bai abun ingantacce ne wa innamal wala'u liman a'taqa tabbas alwala'i yana gun wanda ya intar da mulki ga wanda mulkin mallakar wanda ka intar to yana gun wanda ya intar da wannan bawa jama'a cikin wannan hadisin ma suka ce akwai fa'ida sun fi guda 10 amma bari mu takaita akan fa'ida guda 3 jama'a fa'ida ta farin tana magana ne kan daliban ilimi ta lakhasa ne akan daliban ilimi akan cewa ana karantar da al'umma gurgudun bukatar su ne ana karantar da al'umma gurgudun bukatar su ne akwai wani karatu in ka ce zaka zo kai wa mutum shi to ko zaka bata musu lokaci ne lokacin yin sai in yaje wannan karatun bukatuwar abun ke sa ayi mutum bayani kun ga yanzu manzo sallallahu alaihi wasallam bai yi bayani ba akan alwala'i sai lokacin da bukatar ta kama, to kai ma da matsaka dalibin ilimi, to duk inda ka tsaka kanka za ka yi bayani ne a gurgudan bukatuwar mutane. Misali, kun zo walima ta aure, dalibi fi cancanta kai mutane nasiha a kansa kan haƙƙin miji da mata ko zamantakewar rayuwar aure, kaga rishin pedagogy ne a kira ka aure kuma ka koma kana mutane bayanin kan mutuwa. Me alaƙar aure da mutuwa, Malam Jabir? Ba sa shatta da mutafarriqan, ku kun baita ina batar mu bace kadiyar. Don haka abinda ake da bukata kullum annabin Allah yana karantar da malamai da ɗaliban ilimi cewa a inda ake da bukatar abun to nan ake bayar da shi. Mutum yana shan ruwa ne lokacin da jimi ya ji kishirwa, lokacin da al'umma take da bukatar karatu to a lokacin ake fitowa a zurfafa a yi musu bayani a kai. Ina ba ta mun fahimta. Abu na biyu shi ne cewa yana karantar da mu akwai bukatar rayuwar ɗan annabi Adam, duk abin da za ka yi na kasuwanci ka nemi ilimi a kansa, saboda kada ka abuka cikin abin da yake kuskure ka rayu a kansa kuma ka je kiyama Allah zai tambaye ka a kai. Abu na uku shi ne ba da gudunmuwa wa taimakon wanda ya zo neman agaji a wajenka. Duk wanda ya kawo agaji nemi ka agaza masa, inda hanyar agaza masa to ka yi ƙoƙari ka agaza masa. Allah subhanahu wa ta'ala yana son masu agazawa. Sannan kuma sharaɗi a cikin kasuwanci, sharaɗi a cikin kasuwanci to idan bai ci karo da sunnar Allah ba to ana tabbatar da shi, amma in ya ci karo da al'ada da hukuncin Allah to wannan hukunci wannan abun ana abun nan kisa ne, ba a amfani da shi. To jama'a, ni ya hukunce in sayar maka da abu sai in kulla sharaɗi a kai, in sayar maka da abu sai kuma in sanya sharaɗi a kai. Wasu malamai suke ganin cewa baka da damar ka kulla sharaɗi akan abin da zaka sayar a kai, wasu na ganin kuma babu laifi mutum ya kulla sharaɗi, wasu na ganin babu laifi a kai, wanda wannan fatawa abu fahimta su al-Imam Shafi'i alayhi rahmatullahi ta'ala da sauran malamai, wanda shi kansa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da dalibinsa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya har da al-Imam Sa'di sun tafi akan dacewar wannan. Allah ya datar da mu. مالتي بيان حكم اشتراط البائع لنفسه نفعا معلوما في الشيء الذي يبيعه بيان اكن حكم اكن شرط wanda ke sayarwa wanda ke sayar da wata kaya ko wata haja wa kansa dan wani amfanin kansa wanda ke sanin cikin abin da zai sayar. Miye hukuncin mai sayar da kaya ya sanya sharadi cikin abin da zai sayar, wanda wannan abun amfani ne gare sa ba ga waninsa ba? To shi ne malam zai mana bayani. Sai malam ya koro hadisi, ya ce al-hadithu thamin wa sittuna ba'da al-mi'atayn, hadisi na 268 an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma, daga Jabir dan Abdullah Allah ya kara musu yarda, annahu kana yasiru ala jamalin fa a'ya, wata rana Jabir dan Abdullah an tafi yaki, an kama hanya za a tafi yaƙi cikin yaƙuƙan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita. To a saman hanyar Jabir yasiru yana tafiya, ala jamalin akan wani raƙumi, wanda wannan raƙumin ya tsuha, fa a'ya ya gaji, gashi tsohon raƙumi kuma gashi ya gaji, ka san ko mota in ta tsuha kuma ta jima to akwai jidali ko, to haka raƙumi shi ma. Fa arada an yusayyibahu, sai shi Jabir kin ya kuduri aniyar cewa yana zuwa in aka dawo zai saida wannan raƙumin, zai masanya sa, zai hurgura wannan raƙumin. Kala ya ce kamar kai ne kana tafi a mashin ya tsaya maka a hanya, kaga ai akwai zafi ko, kuna da cikin al'umma za ana tafi kuma sai mashin ko mota ta tsaya maka. To shi ma Jabir gashi duka ayari kowa ya tafi ya bar su a baya, ga Jabir dan Abdullahi a baya raƙumin ya tsuho kuma ya gaji, ya ce a raina sai na kudurta cewa muna dawowa daga yaƙin zan masanya wannan raƙumin. Kala ya ce ana haka ina cikin wannan tunanin, falahiƙani nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya ce sai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadu da ni ya cimmin lahiqani yaga ce lahiqa bi fulanin ma'ana wannan yana gaba sai ka biyo bayan sa ne to ya akai akabaro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a baya alhali kuma shi ne shugaban tahiyar a suka ce wannan na daga cikin tsarin jagorori shi jagora bai da huri na musamman cewa kawai gashi huri na musamman kawai zaune yake a'a ba siffa ba ce ta shugaba ka zamanto a zaune ka dinga bibiyar halin talakawarka shine shugabanci na gari jama'a kun fahimta bibiyar halin talakawanka alama ta cewa kai shugaba ne nagartacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ana tafiya yana zagayowa a baya domin ya ga wa ya kasa ya taimaka masa wake cikin wani hali ya ji yanayin al'umma kaga wannan dole sai ya zamanto shugaban baya da tsoro shi yasa yana cikin sharadin shugabanci ka zamanto jarumi rago baya jagoranci rago baya dole ka zan jarumi saboda akwai kalubale a gabanka wanda ba sa kilkuwa Allah kadai ne ya san abin da ke gabanka wallahi ko da wasa kace za ka yi shugabanci ko da na a ce a baka makullan dushkin nan kasuwa ne na rantse maka da Allah akwai kalubale a gabanka na rayuwa dole ka san ya kamata ka fuskanci wannan kalubalen in ka tsorata an kare da kai ina fatar mun fahimta da haka yace falahiqanin nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya hadu da ni fada'ali sai annabin Allah ya min addu'a kaga annabin Allah sai masa addu'a fada'ali sai manzon Allah ya min addu'a akwai matsakanin da'alahu da kuma da'a alaihi idan aka ce da'alahu ya masa addu'a ta alkhairi ne amma da'a alaihi addu'a ta musiba ya akan sa wannan qadiya ce nahawiyya da'alahu ya masa addu'a ta alkhairi amma da'a alaihi to kuma yayi addu'a ta Allah ya rugusar da shi ne kun bai karatun sai ce to fada'ali sai min addu'a wace irin addu'a kenan ta alkhairi wanda sunna ce ta manzo sallan yana yawaita wa sahabbai addu'a wa darabahu sai manzon Allah ya bugi bayan raqumin shine wa darabahu sai ya bugi bansa fasara sayran lam yasir mithluhu qat yace nan take sai naga raqumin ya zabura wani karsashi ya kama sai yana wata tafiyar da bai taba irin wannan tafiyar ba har a tarihi sa ban taba ganin ya irin wannan tafiyar ba kaga wannan mu'jiza cikin mi mu'jizan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai da raqumi gashi ya tsuwa kuma ya gaji annabin Allah yana bugun bansa sai ga raqumin ya kama jikin yana tafiyar mishi yace ban taba gani ba tunda nake ban taba ganin yayi tafiya irin wannan tafiyar ba ni ban taba gani ba fa qala sai annabin Allah yace da shi bi anihi bi uqiyatin Jabir ko ba za ka sai min da wannan raqumin ba zan baka ukiya daya ka sayar min ta shi in har za ka sayar da raqumin to ni na sayar raqumin a ukiya daya ultu sai na ce la yace annabin Allah ban tashi sayarwa ba annabin Allah ban tashi sayarwa ba kuma kar sai ce bi ni Jabir mi zai hana ka sayar min da wannan raqumin naka yana da damar ya ce bai tashi ba saboda ba baya cikin darurat baya cikin darurat ina ba ta mun fahimta baya cikin darurat cewa dole sai da'a ce ka bi a kasuwanci ne dama shi a cikin shuri kasuwanci mun karanta a bakar ko akwai arriba ka yadda za ka sayar da abinka kuma shi wanda zai saya ya yadda zai saya sarbe ce wannan mi zai hana ka sayar min da raqumin nan da ukiya yace wastathnaytu humlanahu ila ahli sai na yarda na karba nace to najiya na yarda ya annabin Allah abun dai da kunya annabin Allah ya nemi abu guna kuma na kasa yi da kunya inji Jabir yace sai na yarda zan sayar masa da ukiya amma da sharadi na keɓance cewa kayan da suke nawa da suke saman raƙumin, to manzo Allah zai haƙura da raƙumin har na koma gida na sauke su. Shi ne ke tawastafine su humlanahu ila ahli, abinda yake ɗauke na kaya, to annabin Allah ya haƙuri na kafa sharadin cewa ya bari sai mun koma gida na sauke kayana, sai na da bashi raƙumin. Sai manzo Allah ya karba ya ce ya yarda. Falamma balagtu, lokacin da aka dawo daga yaƙi, an dawo daga yaƙi, ataituhu bil jamal, sai na je gida na sauke kayan gaba ɗaya, sai na zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da raƙumi. Fanaqadani samanahu, sai annabin Allah ya lissafa kuɗinsa ya bani. Bai ce ba shi annabi ne to Allah shi maka albarka, jazakallahu khaira. Malam ba shi kuɗinsa kawai, ba wa jazakallahu khaira, mi ga mai kuɗinsa wallahi. Ya ce kawai fanaqadani samanahu, sai annabin Allah ya kilga kuɗinsa ya miƙa min a hannu. To in annabin Allah zai wani min babu aula, malamai su yi koyi da manzon Allah a wannan, amma tsakani da Allah ana kuka da malamai a wannan ɓangaren, sai mutum ya zo ya ɗauko abin da shi kai ne ya san, ko wajen tsari bai kai haka nan ba, kuma ya kasa mai da kuɗi a rama, ko ka mai da kuɗin mana, kamar ko da kuɗin ka mayar a wuce a san dai ba a ciri ba gare ka ba, haka ne malam Jami, ko ba ka ba da riba ba dai ka mai da kuɗin, amma saboda Allah kai ka zo ka ɗoge kuma ka biya ba, ai gobe ba za a zauna ba ko, inda ana haka nan ba za a zauna ba. Manzo Allah ya miƙa masa kuɗi. Summa raja'tu, sai na juyo na taso na sa kuɗi na aljuna dawo gida, na bar masa raƙumi. Fa arsala fi isiri, bayan na juya na tafi na zo gida, sai annabi ya nema ya tura a kira ni. Fa qala, da na zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam, sai yake cewa a turani ma kastuka, wanda ko kana ganin dai na cutar da kai, na yaudare ka, na maka ba daɗi, ko kana ganin na ɗan na yi wani abu wanda bai kamata ba. Jama'a ku kuma ta, ko na ƙware ka ne dai wani, kamar ka rifi manzo Allah ya tafi gida ya tura a kira, sai ce wani ko kana ganin akwai ƙwaruwa cikin abun da na yi ne, ko na ƙware ka. Sai ce la'akhudhu jamalaka, da na karɓi raƙuminka. Aile anni akhastu jamalaka, saboda na ɗauki na karɓi raƙuminka na baka wuƙiya, ko kana ganin akwai ba daidai ba a ciki, akwai ƙwaruwa. To ku ji abin da ya faru, ku ji wani karatu da annabi yake son ya karantar da mu a nan. Sai ce khudh jamalaka, wani riki jabir ga raƙuminka nan na mayar maka. Khudh jamalaka, riƙe raƙuminka na baka kayanka. Wa darahimaka, kuma kuɗin da na miƙa ma su ma riƙe su. Fa huwa laka, adabe ce naka ne, na yahe maka. Kun bai ci karatun? Khudh jamalaka wa darahimaka fa huwa laka, daraƙumin da kuɗin je duk na yafe maka. Wala ba sai sallallahu alaihi wa sallam, ga raƙumi an bashi, kuma ga mi, ga kuɗinsa, ga kuɗin kuma an bashi kuɗin raƙumin, kuma an bashi raƙumin. Ba shakka cikin wannan hadisin jama'a akwai abun ɗokuwa, akwai abun darasi a ciki. Me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi da ya sayar masa da raƙuminsa? Sannan kuma me yasa annabin Allah ya mayar masa da kuɗinsa da kuma raƙumin? A suka ce wallahu ta'ala a'lam, abin da ya sa manzon Allah ya nemi da ya sayar masa da raƙumi, saboda ya ga yadda yake wahala da raƙumi. Shi kuma manzon Allah rahama ce wa tahalikai baki ɗaya, baya son ya ga al'umma suna wahala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Annabin Allah yana tausayin, wallahi manzon Allah ya fi ka tausayin kanka. Idan kake tausaya wa kanka, to annabin Allah ya fi ka tausayin kanka. To baya son ya ga al'umma suna wahala, tausayawa wa bayin Allah, shi yasa ya nemi da ya sayar masa. To miye hikimar kuma ya maida masa raƙumin da kuɗin? Hikimar ta ce wallahu ta'ala a'lam, saboda ya taimaka masa kuma har yau a rayuwa dan ya girku ya zauna da kansa. Hukumbaita dan ya girku ya zauna da kansa. Da yana da kudin sayan wani raƙumin da ba zai iya haƙura da wannan raƙumin ba a har a wannan lokacin. Bai da halin saye. Hukumbaita mun bai ci karatun da yana da shi da ba zai rike wannan raƙumin ba har wannan lokacin. Zai canza ya saye wanda yake da kasashi bisa fiye da wance niya, amma da yake bai da sai haƙura da abin da yake da shi. Wannan yana karantar da mu wadatar zuciya, wadatar da abin da Allah ya baka. Duk abin da kake gani da mutane kakka damu da kowa, kai abin da Allah ya baka ba karamin ni'ima bace, kamar Allah godiya bisa wannan. Ina batar mun fahimta wannan shine darasin da ake so mu doka, darasin kenan. Da ya maye masa da raƙumin, to yayi ne wala Allah ya taimaka masa, saboda bai da halin da zai iya soye wannan raƙumin. Ashe kaga akwai kuma wasu buƙatu tattare da shi, ba za a rasa wasu buƙatu tattare da shi ba. Allah ya ƙara mana son shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin abun da zamu doka na fa'ida cikin wannan hadisi, ana karanta da mu cewa kyakkyawan shugaba shine wanda kodayaushe yake bibiyar yanayin talakawansa. Ka dinga sauraron al'umma da kake jagoranta, kada ka takaita da kwansayakin nan ka kadai. Masu baka shawarwari suna aiki ne fa don ka biya su, su kuma talakan fa suna faɗin ƙwarfansu ne kawai. To ka zamanto mai sauraron talaka. Idan ka yi wannan, to za ka samu soyayyar bayin Allah a zukatai. Ba sa ko ka ba kowa komi, kai dai ka ba su damar duk mai bukata ya dinga zuwa yana faɗa ko an yi maka ba daidai ba, da niyyar kuma ka gyara, wallahi Allah zai taimake ka. Amma ka zan kai dai kawai abinda ke talaka baka su baka jin bibiyar halin talakawanka, wannan kuskure ne, kuskure ne. Abu na biyu jama'a, wannan hadisi yana karantar da mu tausayi irin na annabi sallallahu alaihi wasallam, da kuma yadda ya bai wa Jabir gudunmuwa, kuma ya masa addu'a, sannan kuma ya taimaka masa da abin da zai ba shi gudunmuwar tafiya shine bugi wannan raƙumin. Wannan gudun da raƙumin ya yi bayan annabi ya buge sa, yana karanta cewa wannan mu'iza ta cikin mu'izojin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. To kuma kaga a cikin tafiyar da su yabire shi da manzon sallam akwai fira ta tsakoka da tsakaninsu. Wannan ana buƙatar a matsayin kai na jagora ka dinga fira da kamar maka ka dinga fira da talakawanka. Wannan zai taimaka maka a rayuwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka mana baki daya, wani subhanahu wa ta'ala ya samu wani lafiya. A nan za mu tattauna wata matsala jama'a. Malamai ashabul mazahib sun yi sabani akan cewa hal yajuzu lil ba'i an yashtarita naf'an ma'aluman fil mubi' fil mabi'i, shin ya halitta ya dace wanda zai sayar da abu ya shar'anta wani sharadi wanda amfani yake komawa gare sa. Yanzu misalin kamar Jabir da ya sayar wa manzala sallar raqumin sa, sai ya ce wa manzala mi, amma fa da sharadi abinda ke sama sai na koma Madina na sauke kayana a gida. To shin ya halitta a yi wannan? Kai ne mutum ya sayar maka da gida, ka saye sai ce amma da sharadi ba zan tashi ba cikin gidan sai bayan wata ɗaya, shin wannan sharadin ya halitta? Kai ne mutum ya sayar maka da mota, sai ce wane motar nan na sayar maka da kuɗi, ka bani kuɗin amma da sharadi ba zan miƙa maka makulli ba sai bayan an yi da bikina, shin kai wannan sharadin ya halitta? To malamai sun yi sabani a kai. Ina ba da mu fahimta. Haka shi ma wanda ke sayarwa, wanda zai saye in ya shar'anta wani sharadi cewa wani eh zan sayar maka da mota ta amma da sharadin ni kuma sai ka sayar min motanka, kaga ai amfani na kuma zuwa ga gare sa. Eh wani zan saye gidanka amma da sharadi sai ka bani gidanku na wuri kaza ko kuma sai ka yi min kaza. To shin wannan abun a musulunci mai hukuncinsa? Al-Imam Abu Hanifa da Al-Imam Malik da Imam Shafi'i sun tafi akan cewa wannan bai dace ba kai tsaye. Al-Imam Malik da Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i sun tafi akan cewa yin haka bai dace ba. Ina ba da mafita wannan sharadin da ka sanya suka ce bai kamata ba, amma al-Imam Ahmad bin Hanbali da kuma Ishaq bin Ruwayha da Ibn Munzir da al-Imam al-Auza'i sun tafi akan cewa ba laifi ai zamanto ka shar'anta wani sharadi babu laifi ko kai ko shi, wanda Ibn Taymiyyah ya tafi akan wannan to cikin wa'annan zantutukar me dalilin lai kowa ya ka hujojinsa, sai dai mulakhasa abun wanne zance ne mafi ingancin dokawa a gun malamai. Ba shakka abun da Ibn Taymiyyah ya tafi akan sa shi ne mafi kusanci zuwa ga thawabu wallahu ta'ala alim, cewa ba laifi idan ka saye abu ka shar'anta shar'i da bai wuce sharadi guda ba zuwa biyu babu laifi. Duk wasu sun akan bin ma sun yi sabani sharadi guda wannan ba laifi. To zai shigo a wannan babin jama'a, zai shigo a wannan babin misali sai ka zo tambayar aure sai a ce maka eh za a baka aurenta amma da sharadin za ta yi lakwal. Wannan yana ciki Allah jami zai shigo cikin wannan babin. Kai ne ka zo tambayar aure sai ka ce an yarda za a baka aurenta amma da sharadin za ta ci gaba da karatun boko a gidanka, wannan sharadin yayi ko kuma bai yi ba? Idan muka dauki fatawar al-Imam Malik da Abu Hanifa da Imam Shafi'i ba ta yi ba, amma idan muka dawo akan fa'intar da muka tafi a kai ta Ibn Taymiyyah da Imam Ahmad, to wannan sharadin akwai sa kuma wajibi ne in ka dauko akai kuma ka tika. Dalili al-muslimu ala shurutihim. Ina ba da mu fahimta wallahu ta'ala ala. Akwai dama mu kara babi daya? Ina ganin hadisi guda ne ko me? Muna iya mulki sai mu tashi babi na riba sati mai zawwa. النهي عن بيع الحادر لأهل البادية وعن النشج وعن النشج وعن خطبة الرجل على خطبة أخيه وعن سؤال المرأة طلاق درتها. حديث الذي يشون بياني أكن حاني أمبرني سدنجا دلنتي ومتعنا كويه ‘yan birni su dinga tilanci wa mutanen ƙauye bai kamata ba, ka bar sai shiga kasuwa da kansa da kuma ka yi ƙari ba da niyyar saye ba, da kuma mutum ya nemi aure saman aure da kuma ta nemi a saki ‘yar uwarta. Alhadisu ta si wasu tuna ba da limi'atai, hadisi na 269 an Abi Hurairata radiyallahu anhu an samu daga Abu Huraira Allah ya kara masa yarda qala yake cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyabi ahadirul lilbadi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana dan gari mutunan birni yayi dillanci wa mutunan kauye. Annabi ya hana mutunan birni yayi dillanci wa mutunan kauye, kamar ya ba kauye in ya shigo da kayansa ka tsaya bakin gari ka saya ko kai masa jagora zuwa ga sayarwar kai masa dillanci, Annabi ya hana ka bar shi ya shigo cikin kasuwa shi ma ya gaida kasuwar take. Kusa akwai irin wannan mutanen ko masu me ake ce masa, akwai sunan da ake kira wannan abun da shi ɗan tugu, wannan shi ne tugu kenan ko mutum ya tare mutanen ƙauye daga da bakin gari daga su zo da ko kaji ko miya ko kuma hatsi da makamantansu, sai mutum ya koma bakin gari suna shigowa sai ya tsaye sai ce to koma, sai su daga su sayar. Annabi ya hana wannan, ka bar sa ya shigo cikin gari shi ma ya ga kasuwar ya sayar. nawa burashin kasuwa yake in yaga daman ya rike maka to wannan fadima amma ka tare shi bakin gari ka sai manzo Allah ya hana wannan abu jama'a mu ji da kyau Allah ya sa mu gyara Allah ya sa kuma wannan ɗan kasuwan sun ji abun ta ko in ana yi fa ana yi sosai yana da wuya yanzu kasuwar bisa in ka tafi abun zai baka mamaki da kasuwar bisa da kasuwar hatsi da kasuwar ɗan miya da abun zai baka mamaki to manzo Allah ya hana ka bashi ya shigo ka sa akwai suke wasu dillale wasu dubara suke yi musamman da hiladis ɗan uwan su shigo sun shigo ka bisa shi kawai sai ka ga malam Jabir ɗan uwan ku sai a sa musu hura mai sanyi a sa mata madara Allah shi yahe muna Allah shi yahe muna Allah shi yahe muna manzo Allah sallan ya hana wannan har ta kai fa yanzu abun ka zaka ba dillali ya sayar maka sai shi ya saya dan ya ci riba hukumbata ka ba dillali ya sayar maka sai shi ya saya kuma ya sayar wannan kuskure ne haramun ne sai dai kanka zo ku ciniki da shi wani nike son kayan kan sayar maka amma an baka dillancin to baka da damar kai ka saya sai dai ka sayar marwa wa wani yace to manzo Allah ya hana an yabi ahadir lil badi mutunan birni ya mutunan kawai dillanci sai ce wala tanajashu kun manzon Allah ya hana al munajasha shine ka zo ka kara kudi ina sayan kaya misali na zo sayan rago sai dillali ya ce min ragon nan jika 100 sai kai ka zo ka ce ka sayi 105 amma ba in aka ce kawo ba za ka bada kudi ba wala Allah kun hada baki da dillali kasa ana yin haka nan ana hada baki da dillali sai mutun ya zo ya kara kudi shi ba sai zashi ba sai ce kage ma yanzu an sayi 100 da kaza sai ya koma to har bace kada ku yi wannan a cikin kasuwanci sai ce wala yabi' wala yabi' ar-rajulu ala bai'i akhihi kuma kad dan uwan ku dan uwa yayi kasuwanci akan kasuwancin dan uwansa ma'ana idan mutun yana sayar da kaya idan mutun yana sayan abu nazo ina cikin kare misali to bai halitta kai ka zo ka taye wannan kare matsar ba na hita bane muna cikin gona da kai muna cikin ana ta ciniki ka ce kaza na ce albarka ka ce a tsara kaza ana cikin wannan to bai kamata wani ya kutso ba ya ce yana son wannan abu kuma kai bai kamata ka saida mu wani ba in ba na ce banyawa ba wannan shine maganar mun fahimta sai ce kuma wala yakhtubu ala khitbati akhihi kuma kada yanku yayi tambayar aure akan tambayar auren dan uwansa idan aka ce wani ya zo tambayar aure to bai halitta wani shi ma ya zo tambayar auren wannan yariya to jama'a mu yanzu ba tambayar aure bace ake yi wani abu ne ake na daban wallahi Allah shi yahe muna abinda ake ce ma tambayar aure kaga yariya baka ce mata komi ba sai ka je ka sallama ma ubanta dan kai mata magana ya fita ga tambayar aure sai ka je ka sallama ma mahaifinta ko ka tura a tambaya maka a baka damar ka zo ku gana da ita wala Allah Allah ya daidaita tsakaninku kuma a ayi maganar auren to wannan a wannan lokacin na khitiba haramun ne wani zai ce yana son auren mace sai ce wala tasalil mar'atu talaqa ukhtiha litakfi'a ma fi ina'iha kada mace ta nemi mijinta ya saki abukiyar zamanta dan ta maye gurbinta ba a haka nan ki nemi a saki mace kawai haka dan dai ke ki zamanto kwallin kwal a cikin gida da makamantan wannan duka wannan baya halitta kuma lokaci ya riga yayi nan ya kamata mu kwana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahumma wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.